أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ranan goma ga watan hudu hijira 1447, wanda ya yi daidai da ranan 2 ga watan goma miladiya 2025. Alkhairan da yake cikin wannan ranaku, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da musu abun da yake sharri ne a rayuwarmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na cigaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazin Iyaa Ulumuddin Al-Islami, wanda yake a masallacin Munira, unguwar Bani Fondude, daidai kasuwar Bankane, birnin Niyami a jamhuriyar Nijar. Wanda jiya mun yi karatu a cikin suratul Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun zo ƙarshen surar. Yau kuma insha Allah za mu shiga farkon suratul A'la zuwa abinda Allah maɗaukakin sarki ya so. Suratul A'la ita ce sura ta 87, tana ɗauke da ayoyi 19, tana cikin juz'i na 30 daidai, kuma a hizibi na 60. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora. Sura ce da take mana nuni akan girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cancantarsa na bayi su ci gaba da tsarkake shi ta hanyar yi masa tasbihi, kuma take karantar da mu nuni zuwa ga kudurar Allah subhanahu wa ta'ala ta yin halittu, kuma yassari mu halittu abinda zai zama sauƙi a gare su, da kuma nuni akan cewa wasu abubuwa da ake ba mu labarinsu ya kasance a littattafai na farko, kamar littafin Annabi Musa da Annabi Ibrahim. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Allah ya ce, sabbihi isma rabbikal a'la, ka yi tasbihi da sunan Ubangijinka maɗaukaki. Kamayya, ka ce subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. To kai bawa, kai wannan tasbihi ga Ubangijinka. Wannan shine abinda da yawa daga cikin sahabban manzo Allah suka tafi a kan shi, da kuma tabi'ai waɗanda suke biyo a bayansu. Kenan, ka tsarkake sunan Ubangijinka wanda yake shine maɗaukaki akan halittu gabaki ɗaya. Kowane halitta yana ƙasan Allah subhanahu wa ta'ala ne. Shi yasa Allah ya ce sabbihi isma rabbikal a'la, ka yi tasbihi, ka tsarkake sunan Ubangijinka wanda yake maɗaukaki ne, yana saman dukkan halittu. Alladhi khalaqa fasawwa, Allah shine wanda ya halitta shi halittu, fasawwa kuma ya daidaita halittun. الذي خلق فسوى Allah shine dukkan wani abu ba wai mutum kadai ba duk wani abu da kake gani a bayan duniya Allah ya yi shi fasawa ya daidaita shi ma'ana kowane gaba Allah ya azata inda ta dace da ka kallin mutum kaga wurin da aka sa hannu yayi da aka sa kafafuwa yayi komai Allah ya daidaita shi wurin da ya dace Allah ya aza shi a wurin shi والذي قدر الله سبحانه وتعالى شيني وندا يقدر كسنشي والأمر معنى قدر لكل شيء مسلكه شيني قدر ما كومي هنيا دزيب كومي لكغني دا الله ييشي يديري تاشو الله يقدر ان دزيبي fahada kuma ya shiryar da shi ma'ana ya sanar da shi yadda zai kai zuwa ga wannan abu misali da Allah subhanahu wataala yayi dabba shine ya shiryar da dabba za ta iya gane danta da ta haifa kuma dan ya iya gane mahaifiyarsa ka ji ikon Allah inda kana da dabbobi su aihu rana daya ka hade ƴaƴan iyaye in suka je kiyo suka dawo kowace wajen mahaifiyar ta za ta tafi wa yasa kowa ya gane wannan Allah subhanahu wataala labi qaddara fahada Allah subhanahu wataala shine wanda ya kaddara arzikin al'umma duk wani abu yake a bayan ƙasa arzikin shi Allah ya riga ya kaddara shi kuma fahada ya shirye da shi ta yadda zai same shi Allah hakimun ne da Allah in tambaye mu dabbobi me suke ci ciyawa akwai ciyawa da in dabba ta ci ta tana hallaka ta ko ba ta hallaka ta in suka je gurin kiwo su dabbobi suna yadda su ci wannan ciyawa wa ya hana su ci ciyawan Allah ka je ka yi ciyawa iri-iri ka zo ka ajiye wa dabbobi a gida in sun tashi ci da sun kai da wadda za ta cutar da su ba su ci ai ciyawa ba ta da wani bambanci amma da yake Allah ya kaddara musu arzikinsu to ya shirye da su yadda za su kai ga arzikinsu za a haifi jinjiri a yau sai ga yana neman ya sha nono ya yi gano ana shan wani abu ya an samu shi a baki yawa ya ba shi ilimin ya tsotsa Allah ne kenan yadda Allah ya yi ka ya daidaita ka ya kaddara arzikinka kuma ya tsara yadda za ka kai zuwa ga arzikinka shi sadu abin da ka gaba ka kai gare shi dama ba ka kaiwa gare shi الذي قدر فهدا الا شنو ده قدر ارزقن ده زاسو سامي باي وهدا kuma ya shirye da su zuwa ga samu wannan abubuwa والذي اخرج المرعى shi dai Allah da zaka yi tasbihi ka tsarkake shi shine wanda yake fitar da ciyayi mar'a al'ushub shine ciyayi wanda dabbobi za su yi amfani da shi shi Allah ya fito da su kaje daje ka gani ciyayi zaka ga wata tsanwa ce shar wata zaka ga tayi masara masara wata zaka ga tayi ja wata zaka ga tayi fare fare duk ruwa guda suka sha kuma a gona guda Allah ya ce shi ya fitar da su ya bambanta launin su dan dabbobin ku su amfana da su shi Allah ya ce wallazi akhrajal mar'a Allah shine ya fitar da ciyayi wanda dabbobin ku za su yi amfani da shi faj'alahu gutha'an sai Allah madaukin sarki ya sanya wannan ciyayin sun waye gari sun zama busasshe ahwa kuma sun dauki launi na baki ciyawa in ta bushe ko koriya ce za ta canza launi na kore in ja ce za ta canza launi na jiya ana nan iska ya buge ta yau da gobe sai ga ta dauki kalan baki duka wannan kala mai birgewa Allah ya canza shi kuma
komai daɗin da ciyawa take ji idan lokacin da za ta buga yayi sai ka ganta cikin ruwa ta bushe haka sai ta canza Allah ya ce ya san da wannan tsari shi yayi haka ladhi faj'alahu gutha'an ahwa Allah ya sanya wannan ciyawa ya zama busasshe ahwa wanda ya koma da launin baki sanuquli baka falatansa Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sannu za mu ilmantar da kai kira'a falatansa ba za ka manta ba Jibril in ya zo yana karanta manzala alqur'ani manzala yana maimaitawa dan kan wani abu ya kuma ce masa Allah ya ce a'a mu za mu koyar da kai za mu bar shi a zuciyanka falatansa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so ka manta shine abin da yake farawa na an-nasakh Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah ya ce ba za mu soke hukuncin wata aya ba ko mu manta karanta ta ga mutane sai mun zo da irin ta ko wacce ta fita to shine Allah yake cewa illa ma sha Allah sai dai abin da Allah subhanahu wataala ya so wanda an soke hukuncin shi ko an soke karatun shi sai Allah subhanahu wataala ya mantar da mutum wannan kamar yadda ya bayani shi Allah subhanahu wataala me yasa innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa domin Allah subhanahu wataala shi ne wanda ya san abin da yake a bayyane ya'lamu al-jahra min al-qawli wal amal Allah ya san abin da mutane ke bayyanawa na magana ko na aiki duk aikin da za ka yi ko ka yi shi a bayyane ko ka yi shi a koyi Allah ya sani duk maganar da za ka faɗa ko ka yi ta a bayyane ko ka yi ta a koyi Allah subhanahu wataala ya sani shi ne Allah yake cewa innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah ya sa abin da yake bayyanuwa na maganar mutum ko aikin shi da kuma abin da yake koyuwa daga ciki wani yassiruka lil yusra Allah ya ce da sannu za mu sauwaƙe maka zuwa ga sauƙi ai za mu sauwaƙa maka yin aikin da zai zama sanadiyar shiganka aljanna gane ku ma'ana yusra anan abinda ake nufi da shi shine amalul khairi aiki na alkhairi da sannu za mu sauwaƙa maka kai aiki na alkhairi wanda zai zama sanadiyar shiga ka aljanna ƙoƙarin sallah da kaga kana yi ko ƙoƙarin azumi ko ƙoƙarin sadaka ba wayonka bane ba dabararka bane wani ya hika wayo ya hika dabara amma ba yin wannan kuma yana masa wahala kai kuma sai kaga bai ma wahala to Allah ne ya sauwaƙa maka wannan dan haka idan ka ganka cikin masu yi ma Allah da'a wallahi ba wayonka bane ba dabararka bane fa dai godewa Allah kenan mu yi ta roƙon Allah ya sauwaƙa mana abubuwa yanzu wani ya zo ya zauna nan waya yake masa ya san ya koma can bayan wurin can ana hira bai damuwa da wannan amma da an ce ya zo nan to an ɗauko aiki to kai da ka ganka ka zo a nan ba wayonka bane Allah ne dai ya sauwaƙa maka Allah ya sauƙa mana ayyukan da za su zama sanadiyar shigan mu aljanna wani yassiruka lil yusra za mu sauƙa ma zuwa ga sauƙi ma'ana zuwa ga aiki wanda zai zama sanadiyar shiga aljanna an gane ko wasu malama suka ce a'a wani yassiruka lil yusra da sannu za mu sauƙe maka fahimtar wahayi za mu sauwaƙa ma har da alƙur'ani ya zama cikin zuciyarka bai ma wahala da ka haddace ba ka mantawa duka dai alkhairi ne ko ba ka bane saboda haka fadakkir ka tunatar da alƙur'ani ai izbil ƙur'ani kai mu mutane wa'azi da alƙur'ani inna fa'ati dhikra ko ma'ana ita tunatarwa za ta yi amfani kenan mai ana li tanfa aw lam tanfa ka tunatar domin tunatarwa ko ta yi amfani ko kar ta yi amfani kai dai ka yi tunatarwa da alkur'ani ne yana dauka manar fadakkir inna fati dhikra kai tunatarwa idan tunatarwa za ta yi amfani akwai lokacin da kana tsammanin tunatarwa za ta yi amfani sai kai kuma ba za ta yi amfani ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace fadakkir inna fati dhikra tunatar in tunatarwa za ta yi amfani ma'ana ka tunatar da al'umma ko su karba ko ba za su karba ba amma idan ka tunatar sai ya zakkaru mai yakhsha wanda yake jin tsoron Allah zai yi wa'aztu da tunatar wanda ka yi wa ya tajannabu hal ashqa shi kuma wanda yake tababbe ne bai da rabo sai ya nisanci wannan wa'azi da za ka yi sai ya zamanto shi tunatarwa ba ta yi masa amfani ba wani mutum ne wanda tunatarwa ba ta yi masa amfani shi ne allabi yasulan naral kubra shi ne wanda zai ƙonu da wuta al-kubra mai girma al-azima kenan an gane ko malamai suka ce misa aka ce da wuta al-kubra li'annaha a'zam wa ashaddu kun gane ko harran min nari duniya domin ita wutar lahira ta yi girma ta yi tsananin zafi game da wutan duniya da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kamanta mana bambanci tsakanin wutan duniya da wutan lahira sai yake cewa ita wutan duniya kamar ɗaya ne bisa kashi saba'in na wutan lahira in ba na mata riwayan ba kamar in ka ɗauko wutan lahira sai ka kasa zahinta saba'in to ta duniya ɗaya ne za ta ɗauka cikin saba'in shi ne ana neman wuta mai girma wutan lahira kenan shi ne allazi yasulan naral kubra wanda zai ƙonu da wuta mafi girma ma'ana wutan da ta fi wutan duniya sai mutum ya je buga misali idan kana son ka tantance ka je ka kunna wuta sai ta yi ja sai ka damka ka riƙe ta kawai minti biyu haka sannan ne za ka iya fahimta eh wuta tana da zafi gobe wanda ya gwada zai ba mu labari kun gani wutan duniya cikin kuskure ku diba daga cikin abubuwan da ba su ba da uzuri akwai wuta ita ba ta ba da uzuri ba kuma ba ta da sabo ba ta da sani wai dan kana amfani da ita saboda kun dade tare sai ka manta ka aza hannu ba ta ce a barin daga ma kafa a sai ta gauda ma a ita wuta ce ba ta da sabo ita ba ta da daɗi Allah ya kare mu kuma matsalar thumma la yamutu fiha wa la yahya shi mutumin da ya fada cikin wuta saboda rashin bin Allah in ya shiga wuta la ya mutu fiya ba zai mutu a ciki ba wala ya haya kuma ba zai rayu ba kenan me yake nufi mutum ba zai mutu ba zai rayu ba duk wasu alamomi da ya kamata su zama sanadiyar mutuwar ka a duniya to akwai milinnan su a cikin wuta kuma bai sa ka mutu a cikin wuta kakana ana nema a kashe ka kuma rai ya ke hita ba mutu a lahira a cikin adaka ta shi shi kenan duk wanda yake rayuwa cikin ukuba kamar dai ba rayuwa yake dan me su yan wata za su nemi mutuwa ba sai dai dan bai son mutuwa ko amma sai sun ce ya maliku li yaqdi alaina rabbuk ya kai malik dan Allah ka ce ubangijin ka kashe mu mutuwa sai bayan shekaru dubbai suna kuka ya malik ni ya kada alaina rabbu sai ce kai innakum makifuna kai hukunan za ku zauna Allah kowa shi daina damuna dan da za su yi ihu suna neman maliku ya roki Allah Allah dai ya kashe su sai an yi dubban shekaru an manta sannan maliku ya amsa mace kai kai nan na wurin zaman ku ku gale ni
Subhanallah. Akwai matsala?
A matsala ne. Ayin dai ba Allah na kabe ba kai mutun yayi asara. Kuma wuta ta matsala ce ba a sabo da ita. Allah subhanahu wataala yake cewa qad aflaha man tazakka, hakika wanda ya tsarkaka ya rabauta, ma'ana tatahara min ash-shirki, duk mutumin da ya tsarkaku daga shirka to shi ya rabauta. Kun san shirka tana da wahala a rabu da ita, shi yasa duk wanda ya zo zai yaƙi mutane su rabu da shirka su kama Allah sai ya ja aiki. Shi a dalilin da yasa kaga ana ta fama da yan bid'a. Wallahi in dai kai ahlus sunna ne, in ka himi imani a gurin yan bid'a kawai dai kai ga kanan ne. Kuma ba wai fa suna ma kallon sai da kai na ba fa. Naga in sunna zaka yi kai sunna, in bid'a zaka yi kai bid'a, amma dai yan bid'a kai ahlus sunna gurin yan bid'a kawai dai ga kanan nan. Ka yaron nan ya zauna mai ɗaukar ruwan nan, nemi wuri ka zauna. Kin gane ko? Qad aflaha man tazakka, haƙiƙa wanda ya tsarkaku daga shirka to ya rabauta. Da bid'a da shirka wa fi sharri? Shirka hatsari ne, bid'a kuma cin gyaran manzon Allah ne. So da yawa an kasan mutum mushriki ne ba ka shiga lamarin shi, amma ɗan bid'a zai zo ma da rigan musulunci ya raba ka da musuluncin kuma. Ku kula da kyau tsakanin ahlus sunna da ɗan bid'a, dan Allah me ya haɗa su? Akwai fara tsakanin su? Babu komi fa, kawai saboda an ce ku kuyi sunna, su kuma ba su son a tsaya akan sunna, shi ne ya kawo faɗa. Ai in akwai adalci tsakanin ahlus sunna da ɗan bid'a, bai kamata a yi faɗa ba. Kowa shi na shi. To shi ne Allah ya ce qad aflaha man tazakka, wanda ya tsarkaka ya rabauta. Kenan mutum ya nisanci bid'a, mutum ya nisanci shirka. Duk abubuwan da Allah baya so ka nisance su, tun mutum ya yi wannan ya raba wata ke. Wa zakara isma, haka ne ko? Menene gaba? Rabbahu fa salla, kuma ya ambaci sunan Ubangijinsa ya kuma yi salla. Wa zakara isma rabbihi fa salla, ya ambaci sunan Ubangijinsa ya yi salla. Nan ana so a nuna ma bayan musulunci ya tabbata a gare ka, to ka yawaita zikirin Ubangiji, ambaton Allah, yawan zikiri. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Manzo Allah ce guda hudu nan duk wanda ka fara da shi kai dame ka kai ta yi. Na'am. Yana tambaya ya ce zikiri ana yi cikin zuciya ne ko ana bayyanawa? Zikiri ibada ce, ibada ana bayyana ta, amma bayyanawa kala biyu ce, akwai wadda daga kai sai kai, akwai kuma wadda wani zai ji. Subhanallah, subhanallah. To in ni so sai in yi ta yi baka ji, kenan ba sai ka gaya mutane, kenan ka yi shi asiste. Ba irin zikiri na ɗan bid'a ba. Kuma wallahi ku kula, da yawa waɗanda ke yin zikirin nan ba bisa ƙa'ida ba, in ka duba sun yi wasu ƙoƙarin yin zikiri. Kenan su wa ya kamata su sifantu da sifar zikiri? Su ne ahlus sunna. Akwai wata zikiri? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Fa salla, kuma mutum ya yi salla. Nan salla kada ka taƙaito akan na'am. Yana motsi, in ka bar shi a cikin zuciyarka, ita ibada ana so a bayyana, baki ya motsa su. Kuna ji? Kun gani ina zikiri? Haka dai shi ne afdal.
yanzu kamar karatun Qur'ani ne kana yake yi shi a asirce kana karanta yanzu in kana kallon Qur'ani haka karatu nake ku dibi baki na yana moci ko bai moci wa yake ji to kenan ina da lada amma sai ni haka me nake yi tunani nake yi sai mu yawaita zikiri sannan sallah mutum yawaita sallah sallah ta farilla bayan ta yawaita sallah nafila jama'a kun ga nan da yawa daga cikin abin da muke faruwa nan masallacin nan wanda dai an sallami sallah bai tashi nafila ya tayi da an sallami sallah ya tayi kuma in ya je gida bayan nafila jama'a mu yawaita sallah Allah yana son sallah ina ganin in ban manta ba da muka zo muna bayani a cikin suratul naba'i ko ina ne da ake bayani akan wutar jahannama idan mutum ya je tsallaka wutar jahannama za a yi mai tambayoyi guda bakwai daga cikin tambayar ƙarshe in an ka tambaye ka akan alaƙanka da mutane buƙata ta ƙibiya sai Allah ya ce ku dubo cikin sallar shi tana hila a cika mishi to sai an ka lalaba babu ba kai mukanka asara ba kai mukanka asara yannan mutum shi yawaita abin nan Allah subhanahu wa ta'ala ce qad aflaha man tazakka haqiqa wanda ya tsarkaka daga shirka ya raba wuta wa zakara isma rabbihi fa salla kuma ya ambaci ubangijinsa da nau'i na zikiri zikiri wanda manzo Allah ya shar'anta mana fa salla kuma yi salla da sifofinta wa'inda suka inganta kokole da ke wannan akwai raddi ga ƴan aqimus salata kun sani jama'ar ƴan aqidul adina salla ko babu su to a qur'ani nani an ka cika ayi salla shi Allah ya ce qad aflaha man tazakka dai kenan wa zakara isma rabbi sai Allah ya ce menene fa salla to kai kuma ka ce a bar salla kinan baka cikin wanda sun karbo ta Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ku dai mutane kun fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa amma dai ku sani rayuwar lahira shi yafi zama alkhairi kuma shi ne yafi zama mai wanzuwa ta rayuwar duniya ɗayan biyu ne ko ka samu abu ka ya taya barka ko ka mutu ka bar abin amma dai duniya ba a dawwama amma lahira in an je za a dawwama a cikin shi ne wal akhiratu khairun wa abqa amma ranar lahira shi ne yafi dawwama kuma yafi zama alkhairi gare mu inna hadha lalle wannan labari da anka ambata shine inna hadha alladhi dhakarna lakum min al-awamir wal akhbar wannan labarai da muka ba ku da umarni na ayi sallah ayi zikiri la fi suhfi al-ula ina daga cikin littafan farko wanda aka sabkar da su kafin al-qur'ani suhfi ibrahim wa musa littafan da aka saukar wa annabi ibrahim da kuma annabi musa Allah madaukin sarki ya muna jagora daga nan sai sura na gaba shine suratul ghashiya ko ba haka ba Allah madaukin sarki ya muna jagora suratul ghashiya shine sura na 88 daga cikin surorin alqur'ani sura na 88 kuma yana dauke da ayoyi 26 daga cikin abubuwan da yake karantar da mu yana karantar da mu halayen mutane a ranar tashi alkiyama mutane akwai wa'inda za ka gansu cikin ni'ima a ranar kiyama akwai wanda za ka gansu a cikin uquba a ranar tashi alkiyama amma duk me yake jawo wannan aikin mutum kaga mutum cikin ni'ima aikin shi ne ya jawo kaga mutum cikin uquba aikin shi ne ya jawo inan dole ne mutum shiga taitayin shi yana ne zai kasance sannan a cikin sura tana tunatar da mu girman kudura na Allah da yake iya yin abubuwa na halitta da muke gani don su zame muna wa'azi kina Allah yake yin abubuwa don mu rinka kallon su mu sa su a gaban mu rinka tuna Allah da kuma girman Allah shine sai Allah subhanahu wataala ya fara da cewa hal ataka hadithul ghashiya shin kai manzo sallallahu alaihi wasallama labarin alkiyama ya zo maka ghashiya shine mai rufe zukata da tsoro domin ranar alkiyama za ka ga mutane sun shiga cikin tsoro ko cikin benen ga kake kaga nan za ka hitaccen ya fado kawai gobe ya kaga ya tsage zai fado kai nan hankalinka ya tashi to wale sama ce za ta tsage kuma kana ƙasa kaga akwai tashi hankali Allah ce wujuhu yawma idin khashi'a wasu huskoki a wannan rana ta alkiyama suna cikin kaskanci wujuhu yawma idin khashi'a wasu huskoki suna cikin kaskanci me yasa amilatun suna masu aiki nasiba kuma masu gajiya nan ma'ana biyu yana dauka amilatun nasiba a lahira suna dauke da aiki mai wahala inda hukuma Allah ta tunkaro su nasiba kuma suna cikin gajiya dan abun ya fi karfin su kuma ba za su daina ba sannan yana dauka ma'ana a nan duniya amilatun nasiba nan duniya suna aiki a gaji amma ba aikin Allah ba wani zaka ga yayi sab ko ya ta kasa bai sallah subahi ba bai azhar ba bai la asar ba ya ga ci kashi ya samu kudi amma bai bi Allah ba wani zaka ga yana da matsayi ma sallah baya yi ka san ita duniya inda ta kai in kana da shi dai sai ka wahala in ma baka da shi sai ka wahala ba dai a abin kullun cikin gaja ake to in ka gaji akan yi ma Allah da'a ranar kiyama sai ka huta ko ba haka bane amma wanda ya gaji akan shirme to nan duniya bai huta ba lahira kuma yana cikin musiba Allah madaukin sarki ya sa mu samu hutu a nan duniya kuma in mun je gaban Allah Allah subhanahu wataala ya sa mu samu hutu shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin wa'annan mutane wa'anda su kan sun yi asara Allah ya ce amilatun haka ne ko nasiba su ne wanda suka yi aiki a nan duniya suka gaji haka Imam al-Baghawi ya fassara Imam al-Baghawi yake ce alladhina amilu wa nasabu fi dunya ala ghairi din al-islam su ne wanda a nan duniya sun yi aiki a gaji amma ba akan addini ba duka masu bautar gunka suna ciki kafirai suna ciki ahlul kitab suna ciki da dai sauransu Allah ya ce, ban ji ba, ya ce, ‘yan bida suna ciki, wallahi kuma ɗauka abin nan da sauƙi, bida matsala ce, abin da fa ake nuni da bida, ka yi wani abu a addini, ka ce addini ne kuma yin shi kana ganin akwai lada, alhali wannan abin manzo Allah bai karantar da shi ba, kuma babu shi a cikin Alƙur'ani, wannan shi ne ake cewa bida. Amma in kai al'amarinka na duniya kace kai dai kana morewarka ne ba lada kake nema ba to babu ran kowa da kai kuma ba ya cewa dan bid'a kuma akwai abubuwan da ya kamata a yi ishara da su akwai abubuwan da a wancan lokaci akwai buƙatar a yi su yanzu bai yi ba sahabbai ba su yi ba to in an ka yi shi yanzu an yi bid'a amma sababbin abubuwa waɗanda a yanzu ba a ce da su addini amma inda lokaci manzo akwai bukata a yi su kuma inda akwai su da an yi wannan ba a ce musu bid'a yanzu kamar wannan ga mu muna zaune kun ga abu da muke ya da huskan mu da shi da wannan abin da muke magana da shi dama ne manzo Allah akwai su to yanzu mu da mun kasa su ladan mu nawa mun ce wanda ya yi karatu bai sa hitila ba bai sa an ka ɗauka mai ba bai sa wannan mikro ba da Allah yana da lahi to kai kuma da kansa kana da lada babu lada ko to sai kuma wani ya ce ai su ma suna bid'a a ba bid'a ne ba inda mu ce ga ladan amfani da wannan abubuwa abubuwa ne da suna amfanar al'umma addinin mu bai hana ai amfani da su ba amma in yanzu in wani malami zai ce ma duk wanda ya wa'azi bai sa mikro ba bai sa hitila ba bai sa kaza ba lehin shi kaza sai mu ce mai ina hujja to babu hujja ai da shi ake zo ana yaudarar mutane sai a ce ai su ma sun yi bid'a ai lokacin manzon Allah ba a sa mikro ba ko ba haka bane lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai mota ba ba ai kaza ba to in mutun shiga mota ladan shi nawa yana da lada to in mutum ya je maulidi yana da lada a gurin yan bid'a ko bai da lada yana da lada a gurin sai mu ci a'a da ce muna kun kai in mutum ya tafi da maulidi da bikin aure da taron azo a ci aminci in kun kace muna duk ɗaya na to sai mu ce ku ta abin ku babu lahi abinda an matsala da kun kace akwai lada sai muka ce babu lada inda ba addini bane shine an maza akwai wanda ya ce duk wanda bai yi maulidi ba ba musulmi ba ne kuma manzo Allah bai maulidi ba Abubakar bai maulidi ba Umar bai maulidi ba ta lalle ba dai ta yi mun ji ga ina na muke amilatun nasu ba haka ne ko suna masu aiki na wahala amma ba ta hanyar alkhairi ba shi yasa ranar alkiyama za su gansu cikin wahala da gajiya Allah yake cewa tasla naran hamiya haka ne ko ma'ana za su konu da wuta mai tsananin zafi ranar alkiyama kenan ma'ana tadkhulu tilka alwujuh ita wannan huska duk huska da ka ganta a murduke ranar kiyama za ta konu da wuta mai tsananin zafi tusqa min aynin aniya za a shayar da su da ruwa mai tsananin zafi Allah ce wai yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli haka ne ko shi wani wujuh haka in sun ka buƙaci a taimake shi da ruwa za ka masa ruwa mai tsananin zafi wai ruwa ne za ka shafa amma da ya kusan huskanka duk naman huska sai ya zo bai fada cikin ruwa kuma shi ne za a sha kai Allah ya kare mu laysa lahum ta'amun illa min dari ba su da wani abinci da za su ci a cikin wata sai dai dari ma'ana wani icce ne min akhbathi ta'am shi ne abinci mafi muni ce ne wanda yake yana da ɗaci yana da wari wasu ba da mai suka ce a icce ne mai yaɗo yana da ƙaya mu dai muna fassara shi da danyi danyi wani ƙaya ne da raƙumi yake cin shi in yana danyi amma in ya bushe ka faɗa cikin shi to sai ka je ka kai masa kuka to shi ne abincinsu laysa lahum ta'amun illa min dari ba su da wani abinci sai dai wannan danyi shi ne abincinsu la yusmin shi wannan abinci bai sa kiba in kana ci sai dai ka rame kusa in kana ci abinci ya kamata jikinka shi nuna ko to su na yan wutan suna ce la yusmin bai sa kitse bai sa naman jiki wala yugni min ju'a kun baya maganin yunwa abinci ai yana maganin yunwa ko banda ne yan wutan suna ci yunwa na karuwa amma Allah ya ce wujuhun yawma idin na'ima wasu huskoki a wannan rana suna cikin ni'ima suna cikin ni'ima me yasa lisa'iha radiya domin ayyukansu na kirki da suke a duniya yaddadden aiki ne Allah ya yarda da shi Allah ya ba su lada ta wannan aiki sa'i aiki lisa'iha domin aikin da suka yi na alkhairi radiya yaddadde ne Allah ya yarda da shi fi jannatin aliya suna cikin aljanna madaukakiya suna da matsayi ita aljanna sama take su ma suna da matsayi a cikin gidan aljanna la tasma'u fiha laghiya ba za ka ji sashiyar magana a cikin aljanna ba ba ka jin zagi ba ka jin tsaki ba ka jin tsegumi a'a don ka ji magana alkhairi ne la tasma'u fiha laghiya ba ka jin kalma lalatacce a cikin gidan aljanna fiha aynun jariya a cikin aljanna akwai idanuwar ruwa masu gudana ruwa kala kala akwai ruwa na zina na abin nan na zuma akwai ruwa na madara akwai ruwa irin wannan idanuwa daban-daban da suna bulbulu fiha sururun marfu'a a cikin gidan aljanna akwai gadaje madaukaka ka san gado kala kala ne wai yawa ke da tarihin gadon Bilkisa gadon Bilkis kaga cikin shi komi akwai kamar wata ma'aikata ce kina in ka dauki gadon aljanna ka ka dauka irin gadon ka ne mai yan mantala guda wanda in ka juya ɗaya biyu ka kai ba kai shi a'a ba irin wannan gadaje ba marfu'a madaukaka ne gado ne in ka ganshi sai ka ga kamar matsayin gidaje ne a cikin shi nan kakka takaita tunaninka da in ka ji aljanna zaka iya shiga gado irin naka a ba irin wannan nan kuma gadaje ba gado ba ko je na yin wannan magana mai gado guda da mai gado bi ɗaya ne Allah ya wani jagora in dai gadajen kwarai ne mai gado bi yayi mai gado guda to aljanna gadaje ne akwai kuma marfu'a madaukaka akwabun mawdu'a da kuma kofufuka wanda suke cicciki an ajiye su domin sha akwab jam'i na kub shine kobi ko mina na za ta afar na sharruwa wa namarik masfufa a cikin gidan aljanna akwai ilulluka ilu me za a ce da shi matashin ka yau masfufa wanda an jera su ga sunan wa zarabiyu mabthutha da kuma shi hidu an shimfida su wanda za ka je na nan ga lokacin sallah sai ka rako dan tafi ka shi hida to gidan aljanna ko ina akwai shi hida babu hukura a ciki babu kasa a cikin gidan aljanna babu kasa ba kura babu rana amma ko ina an yi shi hidu saboda girmamawa ga su ɗan aljanna zarabiyu mabthutha afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqat shin su kafirai da suke kafirce wa manzon Allah ba su dubawa zuwa ga raƙumi yadda Allah ya halicce shi ku kalli wannan ayar mutanen makka Allah na buga musu misali da abu na kusa da su daga cikin misali da aka nuna musu akwai misali da raƙumi inda su suna tafiya cikin sahara cikin duwatsu sai ka ɗauki raƙumi ka aza masa kaya kai sati guda cikin daji kana saman shi yana tahiya babu ci babu sha shin shi ba rai na gare shi irin naka ba waye tsare rayuwar shi bai mutu ba shine sai Allah ya ce musu ku ba ku dibe ku san Allah shi agwa ne yayi raƙumi rai ne yake da shi irin naku amma ya yi ku juriya ku ɗora masa kaya kuma ku hau ku yi sati ɗaya ba ku ba shi ciwo ku ba shi sha ba kuma komi bai yi ba wanda ya yi wannan ya kamata a bauta masa shi yasa yana daga cikin muhadaran da na taɓa yi ne akan afala yanzurun ila ibl kayfa khuliqa ku mutane ba ku duba yadda aka yi raƙumi shi raƙumi halitta shi daban ce jama'a ga shi dai da girma da ƙarfi amma ƙaramin yaro sai ya kama shi ya ja shi kun ba burin shi sai ya mishi cikin jikin raƙumi ina ne ko ina taushi cikin jikin raƙumi ina ne ko ina taushi takon shi inda yake takawa ya ko ina taushi to a tsari na dabbobin gida a cikin dabbobin gida ina ne ko ina kaushi takoko kaga jaki nashi yana da tauri doki nashi yana da tauri saniya haka awakai duk an yi su amma na raƙumi sai aka yi shi fale fale kuma ya yi su ɗaukan kaya ko ba haka bane ya fi su nauyi da Allah wannan ba aya bace raƙumi yanzu in ya tafi ya taka kaya ko ya taka kusa ya tabbatar ta shiga to sai ƙara buga kafa ta shige ta ƙare aiki kenan shi dan ka bi kaya da shi baka cire mai kaya fa duk wanda ta shiga ta zama nama kai in kaya su kai haka kaga ne sai ga ana tetanus ta kama shi ko raƙumi yana da maganin tetanus kenan waye ke wannan aya ce ta Allah akwai misalai da yawa akan raƙumi duk akwai dabbobin da za a ce kakkawayacin naman su saboda kaza ko ba haka bane amma shi raƙumi akwai bincike wani ɓangare na shi yana magunguna da dama na naman shi in ka samu kana ci Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibl kayfa khuliqa su dibi raƙumi da aka halice shi ga tsawo ga girma amma bai da damuwa wa ila as-sama'i kayfa rufi'at um su kafirai su dubi yadda Allah ya dau ya daga sama ana kayfa rufi'at yadda aka daga ruhin sama aya ne gare su wayil jibala kayfa nusibat kuma su duba su ga yadda aka soka duwatsu a cikin kasa ko ina sai ga akwai dutse Allah ya daure kasa dan kada yi motsi da mu wayil al-ard kayfa sadihat kuma su duba su gani yadda aka shinhe da kasa akai tabarma ko ina kai ta tafiya ba ha ganin karshen ta wannan aya ce gare mu kin ya kamata mu rike Allah shi kada fadhakkir innama anta mudhakkir Allah yace da manzo kada tunatar kai ba kowa bane sai mai tunatarwa lasta alaihim bi musaitir kai ba mai ci lasta musu bane jama'a ku kiyaye wannan fa da yawa su rasa wannan a wajen da'awa bayan kai zo kana mu mutum wa'azi son ka kai dole dole sai yayi bi abinda kake mai wa'azi a ba ai haka wane abin nan bai da kyau a bane ya isa rabu da shi in ma yayi ba kai saba ma ba Allah ya saba ma gobe ma zai kai masa wa'azi amma kakka sa a ranka in kana wa'azi wai dole sai mutane sun gyara har kana hushi da su wani ni ba ruwana da shi na yi mai wa'azi ya ke dauka a ba a yi haka nan kai abinda an ka ce kai wa'azi amma shiryarwa Allah yake shiryarwa ba kai ba kawai sai ka huta ko ba haka ba ne gobin ma sai kai wa'azi kenan kada ka ce su wani da nake ma wa'azi ba su je yanzu na bar aboka da su to gobe zai musu wa'azi kada in ga kansa da yake cewa ni wallahi ka ki mara abin nan bai da kyau da Allah ka bari sai ce ma to gobe ma in yayi kai ko je na ma wa'azi kar kai faɗa da shi kar kai hoshi dan ba ka iya shiryar da shi Allah ne yake shiryarwa illa man tawalla wa kafar kaji Allah ce sai da duk wanda ya juya baya ya kafirce an yi mai wa'azi ya ƙi yin imani ya ƙi gyarawa fa yu'adhibuhu Allahu al'adhab al-akbar Allah zai mai azaba mafi girma jama'a wace azaba ce mafi girma a shigar da mutum wuta wanda ya shiga wuta an yi mai azaba mafi girma duk wanda ka ci a cikin duniya cikin kabari duk wanda ka ci inda ka tsira baka shiga wuta ba to karamin azaba ka sha ma wanda duk ta kai an yanke mai hukunci ya shiga wuta to ya samu azaba mafi girma inna ilaina iyabahu Allah ce lalle fa gare mu makoman su take kowa shi shi kare sai ya koma zuwa gare mu thumma inna alaina hisabahum sa'annan yi musu hisabi a gare mu yake idan ka gani abu ne mai sauki ba ka yi ma mutum hisabi ba ka yi kashe mutum Allah ya mana jagora wannan ita ce karshen suratul a'la sai suratul ghashiya sai suratul fajr haka ne ko nan je sura na 89 suratul fajr Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim wal fajr Allah yana rantsuwa da al fajr aqsam Allah subhanahu wa ta'ala bil fajr Allah yana rantsuwa da al fajr inda gane al fajr lokacin sallah asubahi ma'ana dai wannan lokacin al-fajr din da yake fitowa wa layalin ashr Allah yana rantsuwa da darare guda goma malamai suka ce nan sune kwanaki goma farko na watan dhul-hijja Allah yana rantsuwa da su mun san akwai darare goma a shekara wanda aiki na alheri a cikin su ya fi lada akwai yini goma a shekara wanda aiki cikin su ya fi lada darare goma na ƙarshen watan ramadana to aiki cikin su yana da lada fiye da sauran darare na shekara haka ma yini ba dare ba yini guda goma na farkon watan dhul-hijja su kuma aiki cikin su ya fi lada akan sauran wasu yini shi yasa duk wanda Allah ya sa yana raye in anka ce ma watan dhul-hijja ya kama kwanaki goma nan kan mutum yayi wasa da ibada kun gane ko haka ma in ramadana ya zo karshe kwanaki goma nan mutum kai wasa Allah ce wa shafa'i wal watar ina rantsuwa da shafa'i da wutar malamai suka ce ash-shafa'i shine nan az-zawji wal fardi ma'ana ina rantsuwa da abubuwan da suke biyu ne da kuma abin da yake ɗaya ne min al-ashiya daga cikin abubuwa shafa'i da wutar an ce shafa'i abin da yake biyu ne wutar abin da yake ɗaya ne Allah ce ina rantsuwa da wannan kar ku manta Allah na iya rantsuwa da duk abin da yake so amma kai dai dan adam ba ka rantsuwa sai dai da Allah subhanahu wa ta'ala wal layli idha yasir Allah yake cewa ina rantsuwa da dare kun gane ko dare dai wannan akwai lokacin da zai zo ya wuce to Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal layli ina rantsuwa da dare idza yasri idan ya juya shine idza sara wadhaba yayin da dare ya tafi kamar yadda Allah ya ce wal layli id adbar ina rantsuwa da dare yayin da ya bada baya ya wuce shine wal layli idza yasri fasarar shine wal layli id adbar kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin suratul mudaththir in ba na manta ba Imam Qatada yake cewa wal layli idza yasri ina rantsuwa da dare ai idza jaa wa aqbala idan dare ya zo ya kuskanta ya tunkaro kenan wa adbara ya kuma juya baya kenan ma'ana dai wal layli idza yasri da dare idan ya shude shine wal layli idza adba ina rantsuwa da dare yayin da ya wuce alfi zalika qasamul ladhi hijr shin a cikin wa'annan rantsuwa da aka yi akwai gamsuwa ga ma'abuta hankali alfi zalika qasamul ladhi hijr shin a cikin wa'annan rantsuwa da suka gabata akwai gamsuwa ga ma'abuta hankali bana shi mai hankali sai ma an rantse masa ne game da maganar Allah sannan zai imani to kuma rantsuwan da Allah ya yi shin sun gamshe ku ko ba su gamshe ku ba hijira anan shine aqal hankali kenan alam tar kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ashe baka ga yadda ubangijin ka ya aikata ma adawa ba adawa mutanen annabi Hud alaihi salam Allah ya yi musu da annabi amma su kafirce daga karshe Allah ya kama su da hukuma saboda sun ga suna ji da karfi da kuma wadata Allah subhanahu wata'ala ya muni jagora shi yasa na Allah yake ba mu labari yace alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ashe ku ga yadda ubangiji kai aikata da adawa ba iram shine kabila ne kabilatu 'ad mansuba ila jaddihim iram ma'ana a ce jikokin iram kina an ce iram kamar kabilar su zatul imad ma'abuta tsawo zatul imad ai zatul tul ma'abuta tsawo suna da tsawo da girma ana tada muku Allah yake cewa alam tar kayfa fa'ala rabbuka bi'a ashe baka ga yadda ubangiji ke aikata wa adawa mutanen Hud lokacin da suka karyata shi iram sune kabila na iram wannan nisba ne zuwa ga kakansu zatul imad ma'abuta tsawo allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad wanda ba aikotan kucin su ba a cikin sauran garuruwa na duniya ana ba ai mutanen da suka kai shi tsawo ba da girma mutane ne masu jiki da karfi amma da busu bi Allah ba busu gagar Allah ba samud alladhina jabu as-sakhra haka ma Allah yace ashe baka ga yadda Allah ya halakar da samudawa ba samudawa sune mutanen salihu jabu as-sakhra wa'inda suke tsaga dutse babban dutse sai su tsaga shi su yi gida kun gane ko su abin nan bilwada a cikin kwarara sai su nemi kware ko su nemi daji mai duwatsu manya sai su sara su yi giraje da duwatsu sai Allah yake ba mu labari da ba su bi Allah ba wannan girma da ƙarfi nasu bai hana Allah subhanahu wata'ala ya musu hukuma ba sai Allah ya ce samudan ladina da kuma samudawa mutanen annabi saluhu ladina jabu sakhara wa inda suke fasa dutse su sara su kyara shi bilwadi ma'ana a cikin kwararra na wuraren da suke zama a fir'aun haka ma fir'aun wanda Allah ya aiko shi da annabi Musa shi ma da ya kafirce Allah ya halakar da shi zil autad ma'abuci tirako wasu malamai suka ce ko dai ya zamanto an ambace shi da hukumar da yake ma wa'inda baya so ina da ginshikai idan mutum ya yi laifi sai fir'aun ya sa a daure shi hannu ɗaya da wancan hannu ɗaya da wannan ƙauha haka sai shi masa hukuma ya halaka shi wasu suka ce a'a bil autar ma'abuci turaku yayi sadda zai kashe matarsa lokacin da matarsa ya fahimci ta imani da Allah na gaske ba shi ba sai ce aje a kashe ta amma bare mata kisa na wulakance a daure ta hannu da kafa aka daure aka yi ginshikai guda hudu aka ana daukar tsina mai wuta ana caka shi a farjinta har ta mutu a gani sai take cewa rabbibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min al-qawmi as-salihin to shine fir'auna dal autan duk wanda ya tsagerance wallahi a yanzu kamar yadda Allah ya musa ta fir'auna bai kai fir'auna ba shi ko ta wani fanni ya taba wajen magana yayi na maganganu wanda basu dace ba wajen ta'addanci yana yi maimuni wai ma kai ka ce kai kisa kai sai a ce kai kisa ka san yanzu wanda aka sa bindiga aka harbe shi da wanda aka sa bom aka tashe shi an sauka musu kisa irin mutum da za a zo a daure shi a bar shi sai ya mutu a sake shi kaga an tilasta masa ko a daure mutum a yanka jikin shi fa wannan duk wani hatsari da mummunan abun da bai dace ba yayi amma da Allah ya bukace shi bai gagare shi fir'auna din autan Allah ya ce da fir'auna ma abuji tiraku alladhina tagaw fil bilad sune wanda suka yi barna a bayan kasa alladhina su wa'inni samudawa da adawa da fir'auna da sauransu sun yi dagawa a bayan kasa ma'ana sun wuce ka'ida a bisa abin da Allah ya dora su fa aktharu fiha al fasad sun yawaita barna a cikin kasa wace barna ce tafi girma shine kafircewa Allah dai ma Allah shirka abu abin da ya kai wannan zama barna fasabba alaihim rabbuka sawta azab sai ubangijin ka ya daun dana musu bulalan azaba fara fasabba su da ka tashi musu ukuba kamar ka narka ruwan zahi ka rinka zuba mutun cikin kai haka aka yi musu narkon azaba azaba mai tsanani ne Allah ya musu saboda haka inna rabbaka labil mirsad abin tambaya jama samuda sun wuce ko ba su wuce ba adawa sun wuce ko ba su wuce ba da su fir'auna ko to yanzu wanda sun ka sauro kowa shi sani in ma kana raye da kai da sauran inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan mata madakata kowaye zai jira da za a yi masa hisabi Allah yana kula da ayyukan bayi kowa Allah yana kula da aikin shi kene da aka yi musu hisabi kai ma za a maka hisabi duk za a mana hisabi inna rabbaka labil mirsad to sai Allah yake son nuna mana dabi'a mutum dan adam sai hakuri fa ammal insan ala ta kun ga mutum dan adam idza mabtalahu rabbuhu in Allah ya jarabe shi fa karamahu ya karrama shi wannan amahu ya masa nima fa yaqulu rabbi akramani sai rinka ce Allah ya karrama ni dan mutum ya samu lahiya sai ga yana Boston shi wallahi bai taba zuwa likita ba idan mutum ya samu wani matsayi shina jin dadi ko idan mutum ya samu kudi yana jin dadi yana fada Allah ya karrama shi kenan menene ma'aunin karramawa ta Allah shine in Allah ya ma wata nema kai amfani da wannan nema don yi ma Allah biyayya wa amma idza mabtalahu amma inda Allah zai jarabi mutum dan adam fa qadara alaihi rizqahu Allah ya kuntata masa arzikin sa fa yaqulu rabbi ahanan sai ce ubangiji na walakanta ni yanzu aya tana son ta nuna mutum ba a daidai da mutum Allah da yayi ka ya baka lahiya ya baka komai yanzu wani kaga shina da kudi ko amma kai shi lahiya kai shi karhi kai shi wancan kai sai ka je gida kai kwancin ka kuma kun san ma kana da kudi kana tashi hankali wanga ya kira ka yace shin kashi ta kare wanga ya kira ka yace dan shi bai da lahiya wanga ya ce ma ga matsalar shi zai aiwa lokacin da za a kawo kuka kai baka da kudi a hannunka suna gehe suna jin haushinka kana da kan hana su kuma baka da shi kai kuma kana can kana ta baccin kai mutum ya ganka ma bai tunanin ka bashi wani abu amma kuma kai kana jin haushin su wani suna adda kai baka da waye ce ma suna da shi amma sai ka ga mutum yana ai Allah wani ce yana ce ai mu moro ko mutane duniya ne ana nan ne tare ne ce mi malam nayi addu'a nayi addu'a ni ba sami ni wallahi shuri hayyan aka gani yace wala nayi addu'a har yanzu shiru kage ni kuma wala shi kalau yace ya shi kenan a kowanne aina ba ku misali da wani yayana kullum ina tana muna zaune ni da shi haka bisa bence sai ce mu wane nace gani ni dai arziki sai dai roƙa madiya da kanne nace a bari wannan magana sai ce kai dai nace ma haka nace ba a ɗebi tsammani ga Allah yayin shi yace mu wane nace gani yace arziki wurin Allah na ɗebi tamma ka gani yace min nabida 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 ba sai ni dai na hankura ina nan wata rana can sai Allah ya buɗe ni iske shi na tsale sahin kuɗi nace ya kuka da ubangi na yace ka tema ni wuri ngani to akwai masu wannan a ai ma Allah inna ma al usri yusra ko ba haka bane sai da kaga kana cikin kunci ba a kariya cikin kunci jama'a sai sauki ya zo Allah ka sauka mana kuma mu rinka faɗa magana mai dadi sadda muke cikin jin dadi mu ce ma Allah alhamdulillah in Allah ya jarume mu babu kan mu butulce ma Allah mu ce Allah alhamdulillah ala kulli halin haka rayuwa take amma al-insanu idza mubtalahu amma mutum adam idan Allah ya jarabe shi faqadara alaihi rizqahu Allah ya kuntata masa arzikin shi fa yaqulu rabbi ahanan sai ce ubangiji na ya wulakanta Allah ce kalla ba haka yake ba man la tukrimuna laytim ku dai ba ku girmama maraya wala tahadduna ala ta'amil miskin ba ku kwadaitarwa bisa ce da miskini mata'kuluna turatha kuma kuna shin dukiya na gado haƙoƙin ƙananan yara aklan nan ma ci mai yawa ana ba ka kula da haƙƙinsu tsananin ci kuna ci taushe haƙƙinsu wato habbuna almala hubban jama kuna son dukiya mai yawa to wayin ga abubuwa su suke hana da yawa ana musu arziki na daya la tukrimuna lakin ba ku girmama maraya wani wallahi yana da abin da zai taimaka ma marayi bai ba su kuma ko bari in kawo mana misali ba kowa yake gane wannan ba ko aka aiwa da wani abu babu ko idan ka yi kulla kulla ko ka samu dai ko an baka dai ko ka gada duniya dai ka same shi ko ba haka ba yanzu wani sai sadda ya girma ya samu ya gina gida ya sai abin hawa ya samu jari wai sai tunanin shi haɗo masa bare in ya tattale duniya sai da tattale ni ma in samu in bar madiya na gado ko ba haka bane sai ga ya canza bai san yema Allah yake da dukiyarsa dalilin mutun ya haka ya tunani ka diba ka ga wani kun taso tare har yanzu bai samu ya iya canza ma kai ne sabon riga ba kai hakka kai ka gina gida hakka sai a gan hawa da kai da shi waye kamata shi ta yema Allah yake kai ya kamata in ma wai ana dibin cancanta nan amma lokacin da za a ga mutum ya canza shiri ya ce yanzu bari mutum shi samu shi abin nan kana da jari ya kai miliyan biyar ko goma kaga ana yi da kai ana na ce ga mutum yana tunani yanzu bari in rinka yin comment rinka yin comment ba a yi haka nan sadda baka da ka tuna Allah da ya baka ko gobe ma shi na nan zai baka kinan ka samu dukiya ba a ce kai watsi da dukiyanka ba amma dai ka sassata taimaka ma wa'anda ba su da wasu kuma daga cikin ɗabi'a su sun samu kusanci da masu kuɗi amma duk sai da za a yi ma wani alheri sai su hana shi ma Allah ya ce wannan bai da kyau kada ka zama to kana da dama a taimaka ma wani kai sanadin a ki taimaka masa Allah bai san wani wasu su kuma sun zama shugabanni saboda ana ganin su da wani abu sai a rabe su da wani abu sai su yi amfani da wannan dama su zalunci wani abu yanzu idan kana da miliyan guda kana da fami cikin fami din ku wanga wa'in ga basu mallaki ko jika 100 ba amma wanga ya mallaki miliyan 10 in zaka kan ajiya waye kamata ka ba aje miliyan guda din nan eh kare in ka bada aje miliyan guda da ka lalaba ne ce je ka dawo ka san dai an ci gaba shi ko ba haka ba amma in mutuna da miliyan 10 ana sa ran in an bashi ajiya ko ya taba kudin nan ana sa ran a samu mafita kudi a gurin shi ko ba haka bane to amma wani shi amfani da wannan karhi in na wani sulo sai shi danne dan ba yadda za a yi da shi Allah baya so mu Allah ya baka dama ka yi wani karhi ka sassata mishi sannan Allah ya ce wa tuhibbuna al-mala hubban jama'a shine babban matsala kuna son dukiya mai yawa mutum dan adam jama'a an sa abin duniya bai isa amma ya Allah baka ce alhamdulillah da baka da miliyan guda yanzu miliyan 2 gare ka ko miliyan ka ce alhamdulillah wani wallahi sai ya samu miliyan 20 30 sai ga wa in ka kwatanta sai ka ni na ma fi kusan kudi wa kai dadin kudi ka sani ana wannan ko ba ai wannan matsala ne wannan abin da gare ka ce alhamdulillah Allah ya kara ya isa Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala yake cewa wa tuhibbu kalla alam haka ne ko lamarin ba haka yake mana baya dacewa mutum shi irin wannan abu amma dai ku sani idan dukkatil ardu dakkan dakka yayin da aka girgiza ƙasa dukkatil ardu ay urdikatil ardu tahrikan shadidan yayin da aka girgiza ƙasa girgizawa ne waja'a rabbuka wal malaku saffan safa a ranan nan ta kiyama da ubangijinka da mala'iku za su zo safu safu don yin hisabi ga bayi waje'a yawma ibn bi jahannama ran nan za a zo da wutan jahannama yawma ibn yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra ranan nan mutum dan adam zai tuna amma tunawarsa ba za ta yi masa amfani mana yawma ibn yatadhakkaru al insanu ran nan mutum zai wasu ce Allah na yi imani wallahi Allah na tuba ban san ko kuma nan zai tuna ce inda na sani da nayi kaza wannan abu ba zai masa amfani shine Allah ce waji a yawma ibn bi jahannam ranan nan za a zo da wata jahannama laha 70000 zimam jahannama ranar kiyama za a zo da tana da marika 70000 fi kulli zimamin 70000 malak a kowane mariki akwai mala'ika 70000 kaga mala'ika miliyan 4 da miliyan 900 ranar kiyama haka manzo Allah ya faɗa su za su zo rike da wuta amma tana neman kwace musu ko mutane aka ce mutum miliyan 400 sun rike wani abu yana neman ya amshe musu wannan abin ba na wasa bane waje a yawma idin bi jahannama ranan za a zo da jahannama yawma idin a wannan ranan ya tadhakkaru al-insan mutum zai tuna sakacin da yayi amma wa anna lahu dhikran tunatarwa ba za ta yi masa amfani ma'ana da nasu ne ba zai amfani masa ya kula yana cewa ya laita ni kaddamtu li hayati kai cona ina da ma na yi aikin kwarai domin rayuwata duk abin da kai domin kanka kai kaje mutum yana cewa in da na sani da nayi kaza fa yawma idhil la yu'adhibu adhabahu ahad ranan nan babu mai yin azaba irin yadda Allah zai azaba ga wanda suka kafirci masa ba wanda yake Allah tsananin hukuma ga wanda suka kafirci masa wala yuthiqu wathaqahu ahad kuma babu wanda yake ya dauri kamar yadda Allah yake yin dauri dauri Allah yake cewa khudhuhu fa menene thumma zar'uha aswanan na ko matsala ko a ce wani irin dauri ne za a yi Allah ya ce ku kawo sarka mai tsawon zira'i 70 kun ga Allah bai faɗi zira'i na nawa ba na mutum ne ko na mala'ika ne Allah bai faɗa ba haka sai an nada mutum an yi kwallo da shi sannan aka haɗa shi Allah ya kare mu Allah ya ce khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'si min adhabil hamim ku kama shi jefa cikin wuta ku dogo musiba wata ku zuba masa amma haduk da haka akwai wa'inda suna da nasu matsayi Allah ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke rai mai natsuwa nan abu biyu zai kama na farko kira ne ga mu'minai yayin da za su mutu da kuma ranar tashi alkiyama duk wanda an mu'mini radda zai mutu sai mala'ika ya ce ya kai wa naka na tsufa kai sa'a yau zaka mutu zaka koma ga Allah zaka ribanci abin da kai sai an maimaita wannan kira ranar lahira ce ya kai rai wadda tabbi Allah ku samu natsuwa. Idan zaki mutu ne sai a ce da kai irji'i ila rabbiki, ki komo zuwa ga ubangijinki radiyatan mardiya, kina mai yaddadiyar rayuwa a gurin Allah subhanahu wataala. Kai kenan da zaka mutu mala'ika zai zo ya ce ma ke rai me biyayya ga Allah ki fito cikin natsuwa ki koma ga ubangijinki. Fadkhuli fi ibadi, ki shiga cikin bayina na gari. Fadkhuli jannati, ki shiga cikin aljanna ta. Ana alkiyama sai a shigar da mutu aljanna. Allah ki shigar da mu aljanna. Na gani anan zamu takaita abinda muka yi daidai. Allah ya bamu nada inda muka kuskure. Allah ya fi mu. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.